Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60 25 da kuma 19 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 101.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a birnin Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi baya ga haka muna nan ko da yaushe akan shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya Aisha Tusle ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi to a Najeriya yayin da ake ta kiraye-kirayen cewa masu rike da madafin iko su bayyana kadarorinsu shin wani irin tsari yin hakan ke iya kawowa ga shugabanci
yana da tasiri sosai domin zaka rinka tunani cewa idan yanzu naje na sai wata kadara ko gida ko mota mutane za su san cewa abinda na bayyana din nan fi sai fannin ya bani dama na sai wannan kadara
to a biyo mu cikin shirin za a ji cikakken bayanin to akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku idan muka bude layukan mu nan gaba kadan a cikin shirin kamar kullun lambar da za ku kira ita ce 2025 2655 kada a manta sai an saka alamar kari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafe da labarin wasanni daga jamhuriyar Niger amma fa duka sai bayan an sha labarin duniya
to jama'a assalamu alaikum A yau talata jami'an Amurka sun ci gaba da kare matakin kashe shugaban wani rukunin dakarun juyin juhalin kasar Iran Qasem Soleimani inda suka kwatanta shi a matsayin babbar barazana ga Amurka da yankin Gabas ta Tsakiya. Sai dai har yanzu kuma mun na Amurka sun gaza ba da wata kokwarar hujja a bayyana jama'a wacce ta nuna shaidar cewa Soleimani na kokarin kai wasu harahare. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa manema labarai cewa akwai bayanai daki-daki da kuma mun tattara bayanan sirri suka gabatar wa shugaba Donald Trump kafin ya bada umarnin a kashe Soleimani a wani harin sama da Amurka ta kai a binnan Baghdad na ƙasar Iraki. Mai bada shawara kan harkar tsaron ƙasa Robert O'Brien ya ce Soleimani na kitsa wasu harahare da suka yi niyyar kaikaitar wasu wuraren da jami'an diflomasiyyar Amurka da sojojinta da masu tafiya a jiragen ruwa da kuma dakarun saman ƙasar suke. Amma kamar Pompeo shima O'Brien ya gaza ba da takamaiman bayanan da suka nuna ga lokacin da za a kai waɗannan harahare waɗanda gwamnatin Trump ta bayyana a matsayin masu matukar barazana ko aka samu hannun Soleimani dumu-dumu a ciki sai dai duk da tare jigir wuya da ake tsakanin waɗannan ƙasashe biyu masu fashin baki irin su Michael Rubin na cibiyar hada-hada ta Amurka ya ce bai ga alamar da wato za ta kai ga gwabza faɗa tsakanin Amurka da Iran ba
There's no appetite for war in the United States, but at the same time, the United States became convinced.
Yace ban ga wata alama da ta nuna Amurka na kwadayin zuwa yaki ba, amma kuma ta yi imanin cewa idan ba ta dauki wannan mataki ba, za a ci gaba da kai harahare kan jami'an diplomasiyanta. Amurkan ta hana ministan harkokin wajen Iran takardar visa shiga kasar yayin da yake shirin halartar taron kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya a hukumar majalisar dake birnin New York a nan Amurka. Ministan harkokin wajen na Iran Muhammad Javad Zarif ya ce babban sakataren majalisar Antonio Guterres ne ya sanar da shi wannan mataki da Amurkan ta dauka lamarin da ya sa jami'in gwamnatin na Iran ya shiga shafin Twitter yana sukar matakin wata matsaya da majalisar ta cimma a shekarar 1947 ta nuna buƙatar Amurka ta baiwa duk wani jami'in gwamnatin wata ƙasar waje damar zuwa ofishinta to amma gwamnatin shugaba Trump na ikrarin cewa za ta iya take wannan matsaya idan mutum ya shafi tsaro ko ta'addanci ko kuma harkokin diplomasiya to halin da ake ciki kuma sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya ce Amurka ba ta shirin janye sojojinta daga ƙasar Iraki yana mai bayyana cewa wata takarda da wani babban jami'in soji ya rubuta wacce ke nuna ana shirin janye sojojin kuskure ne. Espa ya ce ko kadan bamu da wani shirin ficewa daga Iraki. Ya kara da cewa ba a yanke shawara ficewar ba kuma bamu bayyana wani shirin janyewa ba. A jiya Litinin wata wasikar da aka tura wa gwamnatin Iraki ta karaɗe kafar Twitter daga hannun wani komandan Irakin. A takaddar komandan ya ce Amurka na mutunta shawarar da Iraki ta yanke ta cewa wato a fice daga kasar don haka za a daidaita girkijin sojojin Amurka cikin kwanaki da ko kuma wato makonni masu zuwa. ‘Yan kwana-kwanan Australia waɗanda suka galabaita na amfani da damar da suka samu sanadiyar sauyin yanayi wanda ke taimaka musu wajen yaƙi da suke yi da nau’ukan wutar daji masu girman gaske waɗanda tuni suka laƙume yankuna masu faɗin hektoci da dama cikin tsawon watanni uku. An yi hasashen samun ruwan sama da sanyi wanda wato waɗanda ake matuƙar buƙata a kudu maso gabashin Australia a tsawon makon nan wanda hakan ya baiwa ‘yan kwana-kwanan damar ƙara shiri cikin nutsuwa. Amma har yanzu ruwan da aka fara samu sam bai isa kashe nau’ukan wutar da suke ci gaba da tashi a faɗin jihar New South Orleans ba. Haka zalika ruwan na haifar da santsi ta yadda ba za a iya tura motocin kashe gobara zuwa yankin ba.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu. To kamar yadda wasunku suka ji a shirinmu na rana, kungiyar Serap mai tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya ta nemi shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa, gwamnoni da mataimakansu da su bayyana kadarorinsu. Kungiyar ta Serap ta ba su wa'adin kwana 7 domin bayyana dukiyoyin nasu, inda ta ce za ta dau matakin da suka dace idan suka gaza yin hakan. Dangane da haka, Muhammad Hafiz Baballe ya tuntubi Kabiru Sa'idu Dakata, shugaban kungiyar wayar da kan al'umma kan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci da ake kira Kaja, domin jin yadda suka kalli wannan kira.
To, abu ne mai kyau domin wannan al'amari ne da zai nuna cewa mutum ba ya shiga al'amarin da ya shafi jagorantar al'umma ko kuma rikon amanar dukiyar al'umma ba ne domin ya azurta kanshi. Hikimar bayyana kaddarori da dukiyar da mutum yake da shi shine a san ga daga inda yake, kuma aikin nan da mutum zai je ya yi ana da masaniyar ga irin albashi, ga irin allowances da ake biyan shi. So idan aka ga zuwa wani lokaci dama an san ga abinda ka bayyana kana da shi, yanzu aikin nan ga abinda kake samu. Idan aka fahimci cewa ka samu wata dukiya wacce ta fice abinda ya kamata ka samu da kuma abinda kake da shi din nan, so zai nuna cewa amanar dukiya da take hannunka ka yi amfani da wannan kujera taka gurin azurta kanka.
To kamar wani irin tasiri hakan ke yi wajen gudanar da sha'anin mulki?
Yana da tasiri sosai. Domin ko ba komai su al'umma za su san cewa gafa yanayin yadda ya kamata ka gudanar da ayyukan, kuma dama ga zai zamanto maka abu ne mai wahala. Domin za ka rinka tunani cewa idan yanzu na je na sai wata kadara ko gida ko mota ko kuma na ɗauki yara na kai su ƙasar waje suna karatu, mutane za su san cewa abinda na bayyana din nan ko kuma abin da nake samu yanzu bai isa ya ishe ni na dauki tawainiyar yara na ba na kai su kasar waje karatu, ko kuma bai isa ya bani dama na sai wannan kadara, ko kuma da zai bani dama na yi irin rayuwar da nake ko kuma irin rayuwar da iyali na suke, irin motocin da muke hawa da sauransu. So zai rinka haska wa mutane, yana tuna musu cewa a wani fa kafin ya shiga wannan ofishi ga abin da yake da shi.
To wasu masu lura da al'amura na korafin cewa ko da sun bayyana kadarorin nasu ba abin diddigin wasu masu madafin ikon wajen aunawa a ga ko dukiyar tasu ta karu ko akasin haka. Me za ka ce dangane da haka?
Ba haka bane, tunda ai kamar yadda dokar ta ce kafin ka shiga office din ka bayyana kadarorinka, haka kuma in za ka bar wannan office din sai ka ƙara bayyana kadarorinka domin a auna a gani cewa menene ya karu, a cikin dukiyarka.
To, zuwa yanzu wannan bibiyar da kuke yi kana ganin yana tasiri?
Yana tasiri amma ba kamar yadda ya kamata ba. Abin da yasa nace yana tasiri ba tasirin shi shine maimakon su rinka siya din da sunayen su sai su rinka canjawa suna amfani da sunan su. Misali akwai wanda a kwanan nan muka gano ya sai wata kaddara wanda bai kamata a ci ya siya ta ba amma da tafiya sai yace ai ba tashi bace ta mata shi. Amma kuma muka tambaya to ita matan nan taka ya aka wani aiki take ko kuma wani kasuwanci take sai aka ce mana tana sai da kunin aya wanda kai ka riga ka san cewa kunin aya dai ba zai iya siyan irin wannan kaddara ba.
To wannan kenan an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ku bayyana ra'ayoyinku game da ko iya kamata masu rike da madafin iko su rika bayyana kadarorinsu. Kafin nan ga wannan mabudin ku ne.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Gashi mun samu kiran mu na farko wace kan layi daga Niger.
Muna tare da Ibrahim mai wancin hula a garin mai gode a Kimba.
To me zaka ce game da wannan batu na masu rike da madafin iko su bayyana kadarorin su ko kar su bayyana?
To shi dai a matsayin misali na talakan Najeriya in ma sun bayyana in ma ba su bayyana ba to mu a hasashen mu gaskiya ba zai magance muna irin halin da muke cikin muke ciki a Najeriya ba. Domin saboda koda sun bayyana babu wata hukuma ko kuma wata doka wadda za ta yi aiki a kansu wadda za ta hukunta su koda sun an tabbatar da sun saci kuɗi haka ko sun almanda hada da dukiyar ƙasar nan babu wata hukuma ko wata doka za ta yi aiki a kansu.
To ra'ayinka kenan mun gode bari kuma mu tafi Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna.
Barka da lasariya sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa Kano tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala me zaka ce game da wannan batu?
To yana da kyau din da ya ce su bayyana amma kuma din Hajiya ko sun bayyana wanda ma ba su bayyana ba an kama su kuru-kuru iyar ci shi gitta kama su an kwaci kudin kamar nan a sabo sabon tasha nan an kama da soka wadda biliyon dala ina kudin me aka yi wani hukunci aka yi. Bai da amfani abin da muke so a gyara mana tarbiyyar mu da bin doka da oda a gyara mana jami'an tsaro a cire wani rashawa a cikin duk wani jami'in tsaro kotu a gyara ta in an gyara kafin a kawo wannan to duk wanda aka kama su din ma dumu-dumu ga kudin me aka yi musu kuma ina kudin sai bi ta addu'a Allah ya sa a gyara ta shi lafiya.
To madalla mun gode. To bari daga Kaduna kuma bari mu shiga Bauchi. Daga Bauchi wake kan layi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
Na'am Mallam Ayuba, me zaka ce game da wannan maudu'i?
To alhamdulillah, yana da kyau dai duk wani shugaba da zai tsaya duk ma'azin da zai nema ko ma menene ya bayyana kaddarorinsa domin jama'a su sani. Sannan kuma idan ya bayyana kaddarorinsa ya tsaya bi tsoron Allah ya aike wa mutane saboda ƙasar mu ta samu ci gaba da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To madalla, mu ma mun gode. Daga Bauchi mun dawo Kaduna. Wace kallaye daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Me zaka ce game da wannan maudu'i?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
Na'am Alhaji Musa.
To kin san abin da Malam Bahaushe yake cewa man kare? To kamar da Bahaushe yake cewa man kare a banza kenan. Mu mutanen Najeriya, talakawan Najeriya, ba ruwanmu da maganar wai wani shugaba ɗaya na bayyana. To wai yanzu misali yau idan gwamnatin jihar Kaduna ya bayyana abin da ya mallaka, ni me riba ta a matsayin talakan jihar Kaduna? Kawai shi wani aiki kawai mutane kawai, sai dai idan an rasa abin da za a yi kawai ga maganar ma ana magana ƙarin wutar lantarki, duk ba a kawo shi ba ana wani magana, wai sai shugaba ya bayyana kadarar shi, ba abin da kadarar shugaba za ta yi mana. Mu kawai su tsaya su yi bar aiki, su fitar da mu kunya ga talakawa suna faɗuwa suna mutuwa da yunwa, ana magana wai wani magana. To ka bayyana kadarar ka, to ma me ya riban mu? Ba ya ba tori riba, ba wani talakar da muna da wani wai shugaban ƙasa ya bayyana.
Ba ka ji yana da.
Ba ta da wani amfani.
Ba ka ji yana da dangantaka da yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa? Ba shi da dangantaka?
Ba na gaya miki, ai magana cin hanci da rashawa, yanzu ki ɗauki hanya daga Kaduna zuwa Kano, ko jami'in tsaro kika gani idan baki ba shi wani abu ba, akwai abin da zai iya faruwa akan wannan labarin. Dan haka magana cin hanci da rashawa a Najeriya, ai tun daga shugabanni ko an riga an saba, kuma wannan gwamnatin ta Buhari ba gwamnatin da ake cin hanci da rashawa irin wannan gwamnatin. Allah ya kiyama tashi lafiya Alhaji Musa Garo, nagode.
To Alhaji Musa, mun gode. Duk da dai jama'a ya kamata su fahimta cewa za mu tafi dan hutun rabin lokaci saboda mu shakata kafin mu sake samun wani kira. Amma zancen cin hanci da rashawa ya danganci idan mahukunta suna bayyana kadarorinsu, su ma za a san ina suka dusa. To mu shakata da wannan. Sha'afa, muna karɓar ra'ayoyinku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka game da wani batu da yake ɗaukan hankali a Najeriya, wato yanda ake buƙatar masu riƙe da madafin iko su bayyana kadarorinsu. Kuma sauraronmu za su iya kiranmu a kan layukanmu kamar haka: akwai 0202-619-018. Za iya samun mu akan wannan layin domin ku bayyana ra'ayinku. To muna nan a Kaduna. Wace kan layi daga Kaduna?
Sura lafiyar shagari ya riba gurbin kuji.
Na'am.
Ladidi.
Shehu, muna jin ka. Me ya ra'ayinka game da wannan batu?
To gaskiya ra'ayina game da wannan batu mu ba mu ga alfanun wannan bayyana kadori ba. Don ka tsaya mana aiki kawai domin Allah. Domin Allah na nan zai tambaye su shugabannin mu na lahira.
Ku kun hakura kenan ba kwa bibiyan shugabannin ku.
Ai sabbi da su ba su duba Allah mu tsaka mun tsaya mun zabe su kuma kani da Allah ba a taimakon mu daidai gurgudu.
Ta mun gode da wannan guduma bari mu je Kano. Wake kan layi a Kano.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kina magana da comrade Sabahu Nasir Ziyara Sumaila.
Na'am, Sabahu. Me ra'ayinka game da wannan batu?
Da ra'ayina akan wannan al'amari. Gaskiya ne yana da kyau shugabanni sun fito su nuna abubuwan da suke da shi kafin su hau mulki. Domin idan sun nuna abin da suke da shi mutane za su duba me suka samu a tsahon mulkin su kuma me suka aiwatar ga al'umma kuma wanne irin karuwa suka samu a cikin arzikin su. Wannan zai nuna cewa mutane idan suka nuna abin da suke da shi kafin samun mulki zai ba da dama insha Allah mutane su ringa ganin irin jagorancin da ake musu.
Kuma Soma da lamun gode. To da wani bawan Allah akan layi da ga ina kake kiran mu?
Muna nan Osun.
Daga Osun. Osun.
Aliyu na Almaka garari masu kuskure.
Ka rage rediyon da ke kusa da kai. Rage sautin rediyon da ke kusa da kai. Sai a fi jiyo ka sosai. Me ya ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa?
To abinda an magana ta saboda shi wannan mutum da wannan magana da an kai na cewa wai akwai kaddarorin da akwai na mutum. Ai wannan shirme ne.
To kana ganin shirme ne? To shikenan mun gode wa kowannen ku da ya samu dama ibugo ya ba da gudumawarsa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. To yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Wannan shine kudurin wasu al'umman kasar Ghana wata sabuwar shekara ta 2020 da muka shiga.
Ni ne Abdulaziz Sarauta ne mun ga Sarauta. Amma yanzu abin da yake damun mu mutanen gari shine rashin aiki. Sai kuma na tunawa mun zaura da Nkuruma. Ya kawo gona yayi brigade. Gona state farm da yayi da brigade da yayi ya bari samun aiki yayi sauki don me yasa Ghana wide ne brigade haka state farm wide ne kuma bayan haka state farm tana iya biyan kanta da kanta don dan kudin da za a sa a ciki za a yi noma ne in aka yi noma mu mutanen gari mu ci ai akai ina mu mutanen gari ba mu iya ci a fitar da shi a sayar mu wa'ensu daga waje da yake su ma suna bukata kware akwai manoman lokacin Nkuruma akwai manoman amma kuma shi kamar state ba wannan government noman na government ne government ke kula da manoman shi ke biyan wanda ke noman karkashin suke ake so ko me yake supervise ba kamar manoma ban da aka ba su kudi ku je ku yi noma government ya create state farm ya employ mutane amma manoman nan kowa shi kan ya saba noma haka yake ba employ kowa amma gwamnati kama state farm zai employ zai kawo a samu aiki ya kama kungiya kawai brigade kungiya ne iri akwai masu takalma masu kaba gida da yake a'a ba gwamnati kaɗai suke ba yake ba wani ya zo kawo kuɗin sa ya sa kuɗin cin gari ya nemi ma'aikata wanda za su kafa musu gida ya nemi wanda za su electrician ya nemi plumber ya nemi garuka ana daga cikin su sai a fitar da shi ya zo shi kuɗin da daga gwamnati yake zuwa ba don kadan da suka yi ko don aka cewa su kadan da ba ci ya zo sai ne ma har yanzu zai samu arzikin government kudi ne ran shekara kenan sai waje muna roƙon government ya jin mura ya hakuri
mani ne autan hadi man sharu anan fadama ayan zancin damuwa na sha'anin ilimi sai kuma muka zo na tsaro wanda yake shine ma yafi ni damu na akan abubuwa saboda in ba tsaro ba ilimi in ba tsaro ba ba tattalin arziki ba komai abinda yasa wannan zancin tsaro yafi damu na ni a ra'ayina kuma Allah dai kare kiyayewa Allah kare kiyaye shekaran barar ta wuce abinda aka yi abubuwan da aka yi a kasar nan da aka samu da tsaro in babu tsaron nan fa waɗanda za su kawo dukiyar su zuwa sa a cikin dukiyarmu a tafiyar da ayyuka da gwamnati ke son a yi kamar yara da aka sace kwanan nan yara uku aka ɗauke a takuradi abu kamar wasa ba mu taɓa samun wannan ba.
Masu sauraro muna fata za a gafarce mu saboda mun samu yar tangarda yanzu kuma sai a dakaci labarai a takaice.
To ashe kafin na je ga labaran an kammala gasar wato ba da lambar yabo a fannin kullan kafa inda wato Aisha Asisat Ashola in Najeriya ta lashe kambun gwarzuwar yar wasan kwallon kafa ta nahiyar Afirka a gasar CAF kenan sannan Sadio Mane kuma ya lashe a bangaren maza ita a bangaren mata kenan ta lashe ita a Najeriya ce shi kuma Sadio Mane dan kasar Senegal yanzu na kammala wannan taron karrama ɗan wasan. To ayu talata jami'an Amurka sun ci gaba da kare matakin kashi shugaban wani rukunin dakarun juyin juya halin kasar Iran Qasem Soleimani inda suka kwatanta shi a matsayin babbar barazana ga Amurka da yankin gabas ta tsakiya sai dai har yanzu hukumomin na Amurka sun gaza bada wata kokwarar hujja a bainar jama'a wacce ta nuna cewa Soleimani na kokarin kai wasu harahare. Amurka ta kuma hana ministan harkokin wajen Iran takardar visa shiga kasar yayin da yake shirin halartar taron kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya a hukumar majalisar da ke birnin New York a nan Amurka. Ministan harkokin wajen na Iran Muhammad Javad Zarif ya ce babban sakataren majalisar Antonio Guterres ne ya sanar da shi wannan mataki da Amurka ta dauka. Lamarin da yasa jami'in gwamnati na Iran ya shiga shafin Twitter yana sukar wannan mataki. To halin da ke ciki kuma sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya ce Amurka ba ta shirin janye sojojinta daga kasar Iraki yana mai bayyana cewa wata takarda da wani babban jami'in soji rubuta wacce ke nuna ana shirin janye sojojin kasar kuskure ne. Esper ya ce ko kadan bamu da wani shirin ficewa daga Iraki. Ya kara da cewa ba a yanke shawarar ficewa ba kuma bamu bayyana wani shirin janyewa ba. A jiya Litinin wata wasiƙar da ta tura wato da aka tura wa gwamnatin Iraki ta karaɗe kafar Twitter daga hannun wani komandan Irakin. A takardar komandan ya ce Amurka na mutunta shawarar da Iraki ta yanke ta cewa mu fice daga ƙasar.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya ne jiyar kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na internet wato voahausa.com. yanzu a madadin Mahmud Lalo da dukkan waɗanda suka taimaka wajen gabatar da wannan shiri da Julie Leathers Gresham da ta haɗa wannan shiri baki ɗaya injiniyan mu Justine Aisha ta sule ce yake cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.